الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. وبعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Akwai da aka saba zamu ci gaba da biyar ko biyar ga watan Ramadan a hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara 1447. Zamu ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka da kofar gidan mai girma mai martaba sarkin nan ba. Muna nan har yanzu cikin wannan sura mai albarka, suratu Maryam. Aminci Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare ta. Mun ga abubuwan da take nan suka faru da Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam da kuma ita kanta Nana Maryam. Inda Allah madaukakin sarki yake zartar da abubuwa da sababi ko kuma ba tare da sababi ba. Kaman yanda shi ya ga dama, kama qada wa sha'ahul muhaimin. Sannan mun ga yanda Nana Maryam ta zo da da kuma ɗan yayi magana ya bata kariya, sannan kuma ya kare kansa, sannan yayi magana cewa Allah madaukakin sarki ya sa shi mutum ne mai albarka saboda yana lazimtar littafin da Allah madaukakin sarki ya bashi. To shi ne sai yake cewa Allah ya sanya shi mai biyayya ne ga mahaifiyarsa, bai sa shi mai tsaurin kai ba, bai sa shi marar rabo ba. To cikin bayanan da shi Isa alayhi salatu wassalam ya ci gaba da yi ma mutanen da suke tuhumar mahaifiyarsa cewa ta ina ta samu ɗa, bayan ya gama da ƙarshe sai ya ce musu to wassalamu alayya yawm wulidtu. Amincin Allah, amincin Allah din nan ya tabbata a gare ni ranan da wato kenan aka haife ni, da ranan da zan mutu, da ranan da wato kenan za a tashe ni ranan lahira ina rayayye. Wannan a dunkule ya faɗi abubuwa da yawa, ya faɗi ambaci amincin Allah wanda yake tare da shi a duk rayuwarsa, tunda Allah ya sanya shi mutum ne mai albarka. Don haka yana tare da amincin Allah kowane lokaci. Wurare uku suna da hatsarin gaske a rayuwar ɗan adam: ranar da za a haife shi, idan aka samu wani technical complication, to daga nan zai lissafinsa zai zama tarihinsa zai bar wani iri daban. Sannan na biyu, ran da zai mutu, idan aka rashin sa'a bai mutu a kan kalma ba, daga nan abubuwansa kuma sun zama wani abu daban. Sannan ranar tashi alkiyama, sai aka tashe shi a daidai lokacin da yake da addini wanda yake jebu, ba addini wanda yake Allah madaukakin sarki zai ba ya ba da license a kansa ba. To a wannan lokacin shi ma wato kenan rayuwar ɗan adam za ta zama wasu abubuwa guda biyu. Saboda haka wayannan gurare guda biyu Allah madaukakin sarki ya sa Isa alayhi salatu wassalam yake faɗa wa mutane: ni Isa ɗan Maryam, aminci ya tabbata gare ni. To amma sai ya zo da alif da lam, yace wassalamu alayya. Fa'idan alif da lam anan shi ne abinda malamin nahawu suke cewa at-tarif huna tufidu al-istigraq. An ce al-istigraq shi ne wata kiran ta shafi komai da komai. Kaman yadda ka ce wal asr, innal insana, sai ka ce al-insan, ba ka ce inna insanan ba. To al-insan ɗin nan, wannan alif da lam tana ba da fa'idan al-istigraq, shi ne generalization. Ta ba da fa'ida na generalization. Duk wani salam a duniya ya tabbata tare da bai ware ko guda da bai. Don yanzu ka ce innal insana lafi kusur, lalle dan adam, to kowane dan adam ya shiga ciki. ya shiga cikin hasara, kowane dan adam ya shiga ciki, sai dai waɗanda Allah ya toge, da Allah bai kawo istisna yace illal ladina ba, to da kuma ya shiga shafi kowa. Yanzu dan toge wanda aka yi ta ware, to amma shi nan da ya kawo wassalamu da nabawa ya togiya, ce wassalamu alayya, kowane irin aminci, in dai aminci ne a duniyan nan yana tare da ni. Wannan kuma haka za ta faru da ni a ran da aka haife ni, kuma mai ga yadda yanayin haifuwarsa ta zo ko lokaci ɗaya ba shi riba tsammani kwatsam aka yi cikinsa, aka ɗauke shi, aka haife shi, aka komai da komai, aka wanke, aka gyara, aka komai da komai, aka ba da mahaifinsa abinci ta ci, hankalinta da ruwa ta sha, hankalinta ya dawo, ta ɗauko shi, kawai dai ka an gata da ɗanta ne. Babu wanda zai ce na taimakawa Maryamu komai da menene shi. Kuma ta yi wannan abun successfully a cikin kwanciyar hankali. Kaga shi dan din ya ne kenan. Da hulassa aka ga shi. Duk inda kaga dan din ya a duniyan nan, in dai ka ga shi to da hulassa. Yadda hulassa yake zuwa duniya. To haka ne shi ma. Isa alayhi salatu da haka salamu alayya. Sannan ranar da ya zo mutuwa, yan bani Isra'ila sun yi kansa. Annabi Haya alayhi salatu wasallam da suka bi shi sun ci nasara su kashe shi. Duk da cewa yayi shahada. Amma Isa alayhi salatu wasallam sai ya ce wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu, basu kashe shi ba, basu kuma giciye shi ba, amma an kamanta musu wani mutum ne wanda yafi kowa gudu a cikin su a wajen kokarin kama shi, yana shigowa cikin masallacin Kudus malaiku suna dage shi, nabi da yafi kowa yana shigowa cikin Kudus sai aka sa masa kamar Annabi Isa. Saraka su kuma na bada suka shigo, shi yana neman ta ina ya buya, su kuma ya suka karwa shi, yana ba ni fa ne, ba ni ne ba fa, ba ni ne ba fa, ina suka tafi da shi, suka je suka giciye shi. Amma Isa ba, Allah ce bal rafa'ahu Allahu ilayhi, kaga wannan ba karamin aminci bane, Allah madaukakin sarki ya dauke shi. Duk da cewa a Bible ma suna cewa shi kansa wanda aka giciye din, na farko giciwon da aka yi ba giciya ne wanda mutum zai iya mutuwa a lokaci ɗaya ba, don an dora, an kafa ice, an yi wata kala gurin zama, an dora mutum, an bankare hannunsa, an buga kusa, an buga kusa a nan, an bar shi yana zaune damar, an buga kusa ta nan dinsa, zai iya samun tsawon lokaci kafin ya mutu. Bayan kwana uku da suka zo sun nemi wannan din ba suka rasa. Wadda ta fara zuwa ta same shi, Mary Magdalene, sai ce mata touch me not, karki taba ni, karki zo kusa na, sai na tafi tukuna gurin Ubangiji na Ubangijinku. Wannan shine abin da yake cikin Bible, amma mu abin da yake cikin Alkur'ani shine Allah ya ce bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah madaukakin sarki ya abin nan, daga shi sai Allah madaukakin sarki ce wa innal ladhina talafu fihi lafi shakkin minhu, abin da yasa suke shakka shi wannan ga an dage shi basu ga shi ba. Na farko a cikin mutanen su sun nemi mutum da ya sirrasa, saboda haka ina shi yake eh Isa baya nan, to amma akwai mutum da kuma cikin mu baya nan. Sannan na biyu wanda aka gicciye bayan kwana uku an neme shi an rasa. Sannan sun ce sun sa shi a cikin kabari, wanda ta ce sun sa shi a cikin kabari, kabarin da suke babban kabari ne, a kawo slab a dora sai a sa mutum a ciki. To an zo an samu slab din a bude, sannan na ciki kuma an neme shi an rasa. To wannan shine Isa ne ko kuma namu dan wanda ya bace ne, wa innal ladhina kafaru bi lafi shakkin min, don haka tsakani da Allah suna shakka cewa to shi din ne ko ba shi din bane, amma mu ba mu cikin shakka ko, tunda Allah ya ce rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah madaukakin sarki ne wato kenan ya daukake shi zuwa gare shi. Don haka a ranar mutuwar Annabi Isa alayhi salatu wasallam akwai aminci. Kana cikin halin kakaninka, ka ga mala'ika za su dauke ka ya tafi da kai gurin Ubangiji, akwai abin da yake kwanciyar hankali babu. Sannan ranan da zai tashi hayya, yawma ub'athu hayya, to nan ma yana cikin amana. Damuwarsa guda ɗaya ce a wancan lokacin Allah madaukakin sarki zai kira shi ce ya Isa ibn Maryam anta kunta linnasi takdhibu wa anna ilahina min dunillah, kai ne kace mutane su dauke ka da kai da mahaifiyarka Ubangiji kuma bayan Allah madaukakin sarki, wanda kuma Allah madaukakin sarki zai yi haka ne dan ya kubutar da shi da kansa, saboda suna cewa annabi Isa dan Allah ne. Sannan suna ce masa annabi Isa Allah ne saboda suna daukar sa a matsayin God the Son. Akwai God the Father, akwai kuma Holy Spirit. To shine God the Son din. Saboda kai ma Allah ne da kai da mahaifiyarka a gaban su duk kirisan duniya sai sun taru. Annabi Isa zai ce a subhanaka ma yaqulu li ana ula ma laysa li biha. Zai ce a sarki ya tabbata ga arka Allah bai dace ni Isa dan Maryamu duk ni'imar da kai nan zan faɗa abin da ba haƙƙi na bane ba haƙƙi wallahi bane na gaya musu ba me ka gaya musu ce amma kullum illa ma amartani bi abinda kace in gaya musu nan shine na gaya musu babu wani abu bayan wannan menene nace maka gaya musu ana ibudullah rabbi nace musu kubota ubangiji na kubota ubangiji ni abinda na faɗa kenan wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim kuma ina nan a tsaye akan wannan cewa abautawa Allah madaukakin sarki shi kadai matsawan ina tare da su haka na abin da yake da faru amma falamma tawfaitani kunta antar rakib alaihi bayan ka karbure ni Allah madaukakin sarki ka dauke ni Allah kai da mai kula da su in san yi wani abu wani abu wani kuma ne da ban sani ba kuma ban umurta ba to kaga yanzu Allah madaukakin sarki ya faɗa a gaban kirsa kirsa ce haka aka yi eh haka aka yi a to shikenan ba shi da nufi kenan ko ne masu laifi yanzu sai ya sake samun me aminci yawma ubasu hayya dai kenan da kake kicewa wassalamu alayya yawma ulitu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya to hakan nan ne Isa dan Maryamu wato kenan ya kubuta a gidan duniya ya kuma kubuta wato kenan a gidan lahira to mu je mana
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
الله madaukakin sarki ce zalika isa ibn maryam jama'a wannan can da ake magana akan sannan shine fa isa dan maryam sai ya kawo zalika lil isharati lil ba'id bai ce haza ba in Allah ya gada zai ce haza isa ibn maryam wannan shine isa dan maryam ko idan yace wannan shine Isa dan Maryamu aibu hankalinmu yana tare a guda tunda wannan aka ce amma aka ce mana wancan kowa zai leka ya ga akwai wato kenan jazbul intiba jan hankali gashi can ba wancan din nan kuna ganin sai da itan eh to shine Isa dan Maryamu kowa sai mai da hankali ya gashi shine Isa dan Maryamu ma'ana wanda aka ba da duk wannan tarihi akan sannan fa to shine Isa dan Maryamu babu wani abu bayan wannan idan kaga an faɗi wani abu akan Isa dan Maryamu wanda ya saba mu wannan abin da muka faɗa na to ba Isa dan Maryamu bane sai dai wani Isa daban ko kuma wani Isa yaron dan gidan wata Maryamu daban amma wannan Isa dan Maryamu to shine wanda aka bada labarin sa a cikin Alkur'ani bai wuce iyaka nan ba wannan magana da nake gaya muku cewa wannan shine asalin Isa dan Maryamu to shine kaulul haqqi alladhi fihi yamtaru asalin magana ta gaskiya wanda su suke shakka a cikin ta gaskiyar magana kenan annabi Isa ba Allah ba ba kuma da ne gun Allah ba wannan shine gaskiyar lamari dan haka amma kuma abin mamaki shine yamtaru na fihi suna shakka a cikin lamarin suna shakka a cikin lamarin ga maganar gaskiya amma ko suna shakka a cikin ta dan haka shi yasa ba za su iya tsayawa akan abu ɗaya ba ba za su iya tsayawa akan abu ɗaya ba wasu da suke shakka su karkata nan wasu da suke shakka su karkata nan wasu da suke karkata su yi can haka dan haka ba za su iya taba samun abu guda ɗaya ba yanzu in ka samu bible ka je ka karanta za ka samu a lot of contradictions wani gurin an ce Allah ne wani gurin an ce dan Allah ne wani gurin an ce dan mutum ne akwai duk wannan har genealogical thread ɗinsa suke kawowa shi dan gidan Joseph ne zakafinta akwai wani mutum ana ce masa Joseph ko Yusuf Yusufun Najari Joseph zakafinta to sun ce shine ubansa to yanzu in kika ce shine ubansa kenan yanzu Isa yana da uba gun waɗanda suke da wannan akidar idan ko ya tabbata Isa yana da uba nana Maryamu bata yi aure ba to akwai matsala wannan shi yasa wasu daga cikin kiristoci suke zargin Isa alaihi salatu wassalam da cewa ba dan abin nan ba dan aure bane to kaga wato kenan akwai matsala wayansu kuma sun tabbata cewa a'a Maryamu nan baiwar Allah ce da wayannan da wayance za su tsaya akan makai guda daya ba su tsaya akan wata kina makai guda daya ba wasu sun ce an kashe shi wasu kuma suna shakkar cewa ba fa shine ba da wayannan da wayancan za su zauna akan makai guda daya ba su zauna ba wasu sun ce an daga shi domin yanzu haka zaka ji an ce by the knowledge of the Bible the man sitting at the right hand by the right hand of God is Jesus duki rusa da cewa a yanzu haka halin da muke ciki wanda yake zanna ta dama hannun daman Allah wa da kukin sarki Isa da Maryamu ne yana dan a heaven a sama yana zaune a hannun daman Allah to in yana hannun daman Allah ya mutu kenan ko kuma ya ne ne shi ya zo gurin Allah ya zauna a hannun daman Allah to kire shi ba Allah bane haka shi ne mutu to wanda suke da wannan akida cewa yanzu yana can don da suke akida cewa an riga an yi crucifying din sa ya riga ya mutu da sauran su za su tsaya a matsayin makai guda daya ba za su tsaya ba to amma kuma magana ta gaskiyar gata a cikin alqur'ani qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun wanda su suke cikin shakka akwai kuma ma fahimtoci daban-daban wanda yasa suka saba kala-kala mun fahimci wannan to amma ga ainihin gaskiya shi Isa ba Allah bane ba kuma dadin Allah ba kuma abinda ya kira mutane a kansa bai wuce tauhidi ba ani ibudullahi rabbi wa rabbuka to mu jama'a
ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun
Allah madaukakin sarki ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin baya iya dacewa bai zai dace ga Allah ba ya zama Allah ba da kukin sarki yana da da ya riki wani abu na da min din za ta iya zama da tabi idiya ko za ta iya zama da wani abu ma kana lillahi ma'ana ma kana yanbagi lillahi bai kasance zai dace ga Allah ba da kukin sarki a ce Allah ba da kukin sarki yana da da ba ko zai dace ba zai dace ba ba zai dace ba rashin dacewarsa ko zai iya daukar fiskoki da daman gaske na farko rauni ai ana bukatar da ne saboda rauni ko yanzu misali ne din nan ai ina da gida na ina da gora ina da wasu kudi ina da wasu yan kadarori na sai zama bayan da daban da komai ina da damar to ina mutuwa zai rike wannan gidan gidan ya zama nawa gonar tawa fa haka ne dan canji na fa ya zama nawa ina buƙatar da wanda in na mutu zai zo ya zauna a cikin gidan yace nan gidan ubansa ne in shi zai zauna a cikin gidan akwai abin da zai bata min raina babu ina buƙatar wanda zai zo ya gaje ni ya rike al'amura da bayan na tafi ya zo ya rike abin da nake yi ko ma ya ƙara yayi fi da abin da nake buƙata Allah yana da buƙatar wannan akwai abin da Allah yake bukata da cewa in ya tafi yana bukata wani wanda zai zo ya maye gurbin sa kowa yana son dan sai gaje shi kowa yana son ya zama bayan ya mutu ƴaƴansa shi yasa sau da yawa za ku ga iyaye sun yarda inna lillahi inna ilaihi raji'un sau da yawa za ku ga cewa iyaye sun yadda su mutu su bar ƴaƴansu su rayu haka ne sun yadda su mutu su bar ƴaƴansa su rayu ƴaƴansu su rayu akwai mata da aka ce akwai mata da aka ce za mota ta fadi da su ba zai ba ku ci gaba akwai yar matsala ba ya zai Thank you. mana da access da abun Tala lillahi. Akwai matar da aka ce da ta ga za su motar da suke ciki ta na kokarin za ta fadi ta kone, ta cire abin bayanta ta jefo shi. Wata ta je ta kone da su gaba daya, ita wannan yarinya ita ce kadai ta rayu. Akwai matar da aka samu da motar ta kama wuta, sai ta kifu akan yar ta rige, ta da ita ta kone tukunna. Akwai jirgin da ya fadi, aka samu haka nan ma, sai da ta kone tukunna, sannan ya dan cikin nata shi kuma fatukenan ya kone. Duk ana samun irin wa'annan. Akwai da sai da wani mutum zai sacrifice din kansa saboda ƴaƴansa wato suke rasu rayi. So dai na sai bayan sai ya ci gaba. Kare zama daga kansa shikenan tarihin sai ya riga ya shafe abin kasa. To wannan yana daga cikin abin da dan adam yake da bukatar sa. To Allah baya da bukatar wannan, don haka bai dace in dai ta wannan fuskar ne ake samun ta, bai dace ba. Sannan na biyu, akwai abu da ake kira at-tashabuh. Kama ni din nan dana ya kamata ya zama kamar ni, idan sa biyu hannun sa biyu kafar sa biyu ya zama fuskar ma dai irin tawa haka ne. Kwanan nan naji wasu wata waka na wasu matan kwaya suna magana akan suna fada a mutanensu akan zina, mutum ya daina yawanci zinace-zinace. Sai suka ce waka suna cewa mu daina ciye-ciye nan da can, akwai hadari haka ne. Daga cikin ta ce mu zo gari mu samu ƴaƴa ba sa kama da mama, ba sa kama da baba, ba sa kama da sauran dangi ƴan uwana. To yaya mene ne yaya gyada ta haifi doya? Kun ga mun bi wake da ku gyada ta haifi doya, babu asali kenan. Sadaka ba sa son irin wannan. Sadaka kowa yana son ya kama da shi. Idan bai yi kama dan, bai yi kama da uwar ba, bai yi kama da uban ba, to fa dan ba na gidan ba ne. Don haka wannan ba abin sha'awa ba. Kowa yana son ɗansa ya zama ya tafi alayinsa haka ne. To Allah maɗaukakin sarki idan zai samu ɗa, tabbas ɗan zai kama da shi haka ne. To in dai samu ɗa, ɗan zai kama da shi. Na farko kes ɗin da za a samu na farko shi ne an samu kamanceceniya da Allah. Tun daga ƙawa'idi aka ce mana wani mene ne a cikin ƙawa'idi, wato kuma matsar rugu har Alƙur'ani wal mukhalafatu ko sassabawar kamanni. Allah ya saba da komai. To in ya haifi ɗa, ɗan zai kama da shi. Idan ko ya kama da shi, yanzu Allah bai saba da komai ba. To akan wannan Allah na bukatar ɗa, haka Allah ba da kake sarki baya bukatar ɗa. Maka ne lillahi an yi take zamin walade, baya bukatar ɗa wanda zai yi kama da shi. Sannan idan mutum ya haifi ɗa, ɗan nan ai wani abu na jikinsa ne, aka cakuɗa da wani abu na jikin matarsa aka yi ɗan haka ne. So ga fita da wannan abin ya cire daga jikinsa, yanzu shi ne zama hulba kenan haka ne. An samu na kasu dan idan Allah zai yi ɗa kenan, wani abu na jikinsa ne zai ragu ya je ya haɗu ya yi ɗa. In an yi haka kenan Allah bai zama cikakke ba. Tun a cikin ƙawaye dai daga cikin sifofin Allah aka ce mana akwai mai al-kamal. Duk abin da aka bincine shi to bai zama 100% ba haka dai, sai zai zama 99.99999. amma dai hakan za a ce, amma dai ba za a iya cewa 100% ba. To idan Allah zai samu na kasu, bayan Al-Qur'ani ya ce laisa kamislihi shay'un, babu wani abu kamar misalin Allah. To yanzu ba Allah ya zama cikakken Allah? Tunda bai zama cikakken Allah ba, kaga kenan bai dace a ce ma kana lillahi an yattakiza min walali, bai dace a ce Allah ba da kuke sarki yana da dawa. To wa'annan abubuwa wanda yake mu yanzu a matsayin mu na musulmi, in an ce mana Allah bai da da, aka jawo aya ko aka jawo hadisi, mu an gama da mu. Amma wata lokaci rikici zai hada ka da wani wanda ba musulmi ba, Qur'anin naka bai yarda da shi ba. kuma hadisin naka bai yadda da shi ba don haka dole sai kai amfani da zunzulutun hankali da basira kafin ka gamsar da shi to saboda a hangalce zo ne muka kawo ba mu ji aya ko hadisi ba yawa Allah ba zai kama da wani ba Allah baya bukatar taimako ko wani gado ko wani mutum ya zo in ya tafi tunda ba zai tafi ba Allah madaukakin sarki baya bukatar wani abu ba zai yi wani abu ya bincina wato kenan daga cikin sa ba da dai irin wa'annan dalilai da salatu in mun dawo addini ko dama da mun jawo aya ko mun ja hadisi shikenan an wuce wannan layi saboda kamar kana lillahi an yadda kiza min waladi bai dace ga Allah madaukakin sarki ya zama yari kiwa to kenan wani abu na dawa subhanahu sarki ya tabbata a gare shi sarki ya tabbata a gare shi dan a ce subhanahu sarki ya tabbata a gare shi ai tasbihi kenan ko wannan kalma ta tasbihi a cikin alqur'ani ta zo da sigogi guda uku ta zo da sigar fi'il madi kamar kace yadda kace subhana lillahi ma fi samawati wa ardi ta zo da sigar mudari kace yusabbihu lillahi ko ma fi samawati wa ardi ta zo da sigar fi'il madi kace fasabbih isma rabbikal azim ko sabbih isma rabbikal a'la kaga zo da abin kenan in da can ana tasbihi ma Allah madaukakin sarki madi kenan yanzu mudari ne ana tasbihi ma Allah madaukakin sarki sannan fil mustaqbal za a ci gaba da tasbihi ma Allah madaukakin sarki kenan ashe ta sarkaka ta Allah madaukakin sarki da kaka ce ana kiranta sarkaka mutlaka ba ta da kai kowanne irin sarki indai sarki ne to madaukakin sarki daga gurin Allah madaukakin sarki ne saboda haka shi ce subhanahu sarki ya tabbata a gare shi tunda can sarki ya tabbata a gare shi yanzu sannan a gaba ma Allah madaukakin sarki babu iyaka sarki ya tabbata a gare shi kamar yadda ya sifata wata kenan kansa haka ne idza qada amran idan Allah madaukakin sarki ya tashi hukunta wani al'amari duk lokacin da zai zartar da wani al'amari haka ne fa ina ma yaqulu lahu kun fayakun sai ce ma abun kaza mun sai abin ya zama sai ya ce wa abun kaza mun sai abin ya zama shikenan an gama an wuce wannan layin ko to nan da nake so mu fahimta akan wannan za mu shiga kamar wani abu kamar da shafi ilimin tauhidi idza kaza amran fa ina ma yaqulu lahu kun fayakun wasu malamai suna fassar cewa idan tunda Allah ce fa inna ma yaqulu lahu in Allah ya nufa zai zartar da wani abu sai ya ce wa abun zamo tunda a abun zai ce wa abun zamo kenan abun yana nan ya ma riga ya kasance ko ya riga ya kasance dan haka wasu a cikin malaman tauhidi kamar Ibn al-Arabi wani lokaci zaka ga Imam Sha'rawi ya dan karkata zuwa ga wannan da wasu daga cikin malamai su abin nan imma ayyukan wannan mai ya ulumuddin dina Imam al-Ghazali mai a cikin ya ulumuddin da makamantansu sun tafi akan cewa tunda Allah in yi niyyar zai ce ba abu ya zama in yana niyyar abu ya zama sai ce abu ka zama kenan abin yana kenan abubuwa dama suna can fil azal da haka wani lokaci suka faɗa wani lokaci sai su fito da ibara cewa alima kullu shay'in qabla kaunihi Allah ya san komai kafin kasancewar abu to in tun abin bai kasance ba Allah ya riga ya san shi kenan abin yana nan fil azal tun can haka ne ko to wannan ibara kamar ta da hadari domin Allah madaukakin sarki shine azaliya take tattare da shi amma in kace komai yana nan tun fil azal tunda Allah ya san shi tun kafin ya kasance yana can tun da bacan Allah yana nan shi fil azal shi ma abubuwa komai da komai ma yana nan fil azal to yanzu ina magana azaliyar Allah madaukakin sarki don haka wai su malamai suke ta ba haka abin yake ba daga cikin wanda suka ja da wannan ina son mu baje abin san mu fahimci sai mu dauki fahimta da kyau ba wai dan muna son wani malami ko kuma ba mu son wani malami ba ko kuma muna son wani bangare ko ba mu son wani bangare ba a'a mu fahimci abin a bisa gaskiyar lamari akwai wasu daga cikin malamai daga cikin su akwai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah akwai almajirin sa Ibn al-Qayyim sannan wani lokaci Imam Tahawi yakan yi magana cikin irin wancan alimu kulli shay wani lokaci kuma kai fito ya bayani awa a cikin aqidat tahawiyya imam bi ta hankali suka ce a ba babu abin da yake azaliya Allah madaukakin sarki shi shi kadai ne kana lahu walam yakun kullu shay'in fakana Allah madaukakin sarki shine dama can yake dan kuma babu komai sannan komai sai ya zama komai mun bai ji wannan da can babu komai sai Allah madaukakin sarki don shine fil azal ko daga cikin qawaidi mun dawo daga adakata daga al-wujud sai ne al-qidam dawama ko Allah madaukakin sarki dawwaman mene ma'ana azaliyul asli babu rangaja la'annahu kana wala makam yana nan tun babu guri babu komai babu sama ba kasa ba mai Allah madaukakin sarki yana nan sannan abinda zai kasance sai ya kasance daga baya don haka yanzu idan an ce idza qada amran bayna wa yaqulu lahu kun fa yakunu da an ce zai ce ma abun ya zama kafin ya zama zai nuna cewa tabbas cewa abin dama can yana nan tafil azan ina son fahimta na hamiwa kadira adalci mun fahimta da zaka maka gwamnati ne zai roshe sai ya ce nan gurin makaranta ta ina so an ga makaranta ta kasance a nan gurin da akwai makarantar ne amma daga ba za ta kasance saboda idan Allah madaukakin sarki ya ce abu ya kasance ba lalle ne da din yana nan ba yanzu ne da ya faɗa abin zai kasance shi yasa suke cewa tsakanin kafu da nun da ka idado kun din nan daga kafu kafun nun abin ya zama kenan abin da ba yana amma gaskiyar lamari shine cewa akwai kuskure a ciki wannan aqida shi yasa zaka ga wani lokaci akai bude kofa a mutanen da suke cewa kowa Allah ne kuma komai Allah ne ai wannan ita da daga cikin kofofin tunda an ce komai yana nan fil azal to komai ma yana shi kenan Allah yana nan fil azal komai ma yana nan fil azal tunda Allah da ya tashi cewa ya zaka da amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to tunda yace zai yaqulu lahu zai fada ma abin to nan abin dama yana kuma Allah bai gidaje ne daga abena ne yace ma abin kaza mu ko ba haka bane mu lura yanzu ga wajen tripod din nan yana nan sai ce kai tripod zama kanka tripod bayan kuma dama yana nan ni na zama mai kenan akwai hikima cikin wannan Allah madaukakin sarki ya san abin yana nan kuma ya ce wa abin wai zama saboda haka yadda abin yake a adalci shine cewa duk abin da kaji Allah ya ce zama dama baya nan sai ce abu kaza zama abu kaza nake so kuma in yace masa yazo fa yakunu sai ya kasance fa'u anan me fa'idan ta dukkan eh fa'u is enough sai in ya faɗa ne fa yakunu sai abin ya kasance ba haka bane yau sadaka wajen tawili ni ne nake fahimta wato kina abin gyara a cikin sa sadaka Allah madaukakin sarki shi kadai ne azali sauran al'amura ba azali bane don haka shi kadai ne Allah ba za mu bude kofa a nan gudu ta cewa komai azali bane ballanta dan mutane su shan mace kafa mu ce komai ma Allah ne mun bai jona wani ma kullu hukum fi ku
wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim
annabi Isa dan Maryama ya ci gaba da cewa anna Allah ko wa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki rabbi shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijin ku kuma yadda a cikin babu yake cewa my lord and your lord rabbi wa rabbukum wannan kalma ta cikin bible Allah shine my lord and your lord kaga kalma ce ta gaskiya ga ta time da baka da ayan alqur'ani Allah madaukakin annabi sai yace anna Allah rabbi wa rabbukum ubangiji Allah shine ubangiji da shine ubangijin ku don haka fa abudu kuzo ku bauta masa kar ku bauta min mun gane idan mutane suka tashi guluwi a addini sai su suna bauta wa annabi Isa gashi Isa yace fa abudu hu bai ce fa abudu ni ba Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku don haka ku bauta masa amma Isa alayhi salatu wasallam da yayin wannan magana ya Allah ya sanar da shi cewa tabbas a cikin mutanen sa akwai wanda za su zo suna bauta masa don haka shi ya ja shi sa ya ja kulli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tatruni kama atarat Isa da sara Isa ibn Maryam innama ana abdullahi wa rasuluhu kar ku kuzuzuta ne kamar yanda nasara suka kuzuzuta dan Maryam ni din bawo Allah ne kuma manzon sa ne Allah ya sanar da shi cewa mutane za su kuzuzuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dauke shi su kai shi matsayin Allah su kai shi matsayin Allah wanda suke da sunan ana girmama manzon Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iyakatin daga farko ce kar ku yi hakan nan faqulu abdullahi wa rasul ku ce ni bawon Allah ne kuma ni manzon Allah ne da haka ban kai matsayin Allah taka ba to haka Isa dan Maryam ya faɗa yace fa abudu ku zo ku bauta masa ba ku zo ku bauta min ba dan haka dukkan jami'an ibadati innama tusarraf ila Allah ta'ala duk wani abu maka ce wannan ibada ne ana sarrafa shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ne ba a sarrafa ibada a mutum ba a yi a gunki ba a yi a jiftu ba a yi a dagutu ba a yi a shayadi da sauransu yace kuma hazar sarar da mutum wannan ita ce hanya madidiciya ita ce hanya madidiciya hanya madidiciya ita ce hanyar da za a bauta wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai ke da ko to faktala fal ahzab
fa kutala fal ahzab min bainihim فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
الله madaukakin sarki ce faktala fal ahzab sai kungiyoyi suka sassaba suka sassaba wannan ya kungiyar sa nan wancan ya kungiyar sa can wancan ya kungiyar sa can amma kuma sai ce min bainihim a tsakanin su kaga kenan yanzu wanda suka yi kungiyoyi a cikin mutanen annabi Isa ne ba a wajen mutanen annabi Isa ba saka ne don haka shi zaman nan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fitar mana shi a fili sai ya ce wasa taftariku hadhihi al-umma da sanu wannan al-ummar tawa kenan a cikin al-ummar musulmi ne za a samu wannan firka din wannan firkar sinan wannan firkar sinan wannan firkar sinan kullu hizbin bima ladayhi wa fariqu kowa suna da su ne masu gaskiya haka ne to nan ma Allah madaukakin sarki sai ya ce faqala fal adamu min bainihi sai jama'o'i sai suka zama sirrar da musirrar da musirrar a tsakanin su mabiyan annabi Isa ba a cikin wanda ba su imani da annabi Isa ba sai an ce kungiyoyi wato kenan ana nufin waɗansu mutanen da dacin tushen su guda ɗaya sai suka zama sirrar asluhum asalun wahidu yanzu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tattaru fa hadhihi al-umma wanda al-umman za ta rarrabu ai al'ummar ɗaya take asalin ta ko wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida amma sai zama aka sake rabuwa wannan yanan wannan ya can wannan ya can wannan ya can wannan ya can haka ne Allah madaukakin sarki ya hana wannan yace mu zauna akan al'umma kasantar mu al'umma guda ɗaya an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wacece al'umma guda ɗaya ce wadda take akan abin da nake akan sa yanzu ma ana alaihi yau wa sahabi abinda ni da sahabbai na muke kan sai shine musulunci abinda zai biyo baya ba irin namu ba ya zama wani abu da kuma daga nan ne kungiyoyi suke samuwa daga nan ne suke samuwa kuma ita ce gaskiyar qaulan haqqin ladhi fihi yamtuna asalin gaskiyar da mutane suke wato kenan shakku a kanta mutum yaje ta kungiyar sa ya ta kome din sa amma akwai ranin da za a zo ya fa usadi kina sai to da wanda sai a kan gaskiya har abada shi ne wanda yake wato kenan kan gaskiya amma me yake kawo mutane suke rarrabuwa wallahi sun kawo dalilai da daman gaske da suke nan da farko suka ce bambancin fahimta a akida amma me yake kawo bambancin fahimta a akida wanda ce ga yanda nake faɗa wanda ga yanda nake faɗa kungiya ta farko da ta fara bayyana a cikin addinin musulunci ba kawarij bane kawarij ne ba wato sai suka fahimci wasu ayoyi na Al-Qur'ani sabanin yadda magabatan su sahabbai suka fahimta don a cikin kawarij baraka samu sahabi ko guda ɗaya ba amma tabi'ai ne tunda suna tare da sahabbai sayyidina Ali shine amirul mu'minin haka ne sai suka ce wato kina akan ayat ta hakim suka ce la hukuma illa lillahi babu wanda ya sai hukunci sai Allah. Alhali za a rikice tsakanin jama'a musulmi guda biyu, za a yaki, aka ce to a kawo mai hukunci daga nan bangaren Muawiyah bin Abi Sufyan, mai hukunci ɗaya daga bangaren Ali bin Abi Talib, su sulhunta tsakanin mutane kar a yaki a tsakanin jama'ar musulmi. Nan suka tura Abu Musa al-Ash'ari, ko nan suka tura Amr bin al-As, sai suka ce to shi kansa Ali bin Abi Talib din da wanda ji suke tare da shi sun zama kafirai. Me yasa suka zama kafirai? Sai suka ce Allah madaukakin sarki ya ce inna hukmu illa lillah, babu wani hukunci sai na Allah. Yaza a kawo tahkim a kawo mutane biyu su hukunci bayan Allah madaukakin sarki ya ce inna hukmu illa lillah. Dan haka sai suka ce to yanzu Ali bin Abi Talib ya zama kafiri. Yanzu fa bambanci na menene? Aqida. Yanzu abinda su salaf na sahabbai suka sa a aqidar su, kawari sai ba haka suka saba ba, don haka sai suka ware sai suka tafi a gonsu. Karshen ta ma suka zo suna yakan sayyidina Ali sa kashe yawan dun mutanansa. Mun fahimci wannan? Duk da cewa bayan an gama wannan rikicin, sayyidina Ali bin Abi Talib ya tura musu Abdullahi bin Abbas kanyansa, dan gidan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ya sanar malamin cewa kaje ka same su kai musu Ali. Wallahi da yaje musu Ali ce mata tuhumuna Ali, meye kuke tuhuman Ali yasa kuka kauce masa? Sai suka ce ta hakim, Allah ba daukakin sarki ya ce inal hukmu illa, babu wani hukunci sai na Allah. Ya za a sa wasu mutane su yi abin nan? Sai ce wani shi da damuwar ku wani to ku saurara. A ina da aka ce inal hukmu illa lillah? Suka ce a cikin Alkur'ani. Ko sai Allah ba daukakin sarki sai ya ce babu jani ai sai sai Abdullah dan Abbas sai ce musu babu ganin Allah ba daukakin sarki ya ce Yaqub bihi zawai adalin minku, so ai zawai adalin minku mutum bi masu adalci akan ni akan aure ko akan abin nan? Idan mutum yaje yana aikin hajji yaje harbe dabba je shi ko amman ka tala ko a ba wannan wani eto fa jazaa'ul muslima qatala min na'am fa ma qatala min sai ce ya ku bihi zawai adalin ku ba. Yawa, idan mutum yanzu zai tafi aikin haji sai yana cikin harami sai ya kashe zabuwa a jeje ko barewa ko menene, to zai biya madadinta a cikin dabbobin gida. Amma wa zai ce akuya zaka saya ko rakumi zaka saya ko tijiya zaka saya? Sai ce ya komi zama a talibin ku a samu tijiya masu adalci, sai su ga dabbar da ka harba su ga kuma irin wanda zaka saya a madadin ta gida sai kai biya. Mutum bi ne za su hukunci. Sai ya ce to akan dabbar jeji Allah ya ce ya komi shi zawai adalin minku, mutum bi masu adalci su zo su hukunci. Akan al'umma musulmi da za ta yi fada ba za a kawo mutum biyu da su yi hukunci ba? Ko wani irin tunani ne da ku? Take sai wasu alwala su tawarware sai suka janye ta ba masu zurfin ra'ayi suka je suka tsaya suka ci gaba. Yanzu kun ga wannan tafkir shi ya kawo wato kina rarrabuwa. Sannan daga cikin abubuwan da suke kawowa rarrabuwa akwai neman shugabanci. Ibn Asir ce ilam bi asna bi anna asl zul afati hubbu riyasati wa hubbu ta'ati wa tarhu al'ati. Abin da ke kawo rarrabuwa tsakanin mutane shine neman shugabanci. Idan ni nake shugabanci ni ban maka ba, kuma ka duba ka rasa kofar da zaka shiga kai ma ka same ni, sai ka ja jama'a ka ware, sai ka kawo wani dalili shi kenan sai ka ja ka ware. Ko kuma a'a, kai Allah madaukakin sarki bai baka shuhura ba, bai sa duniya ta san ka ba, kuma kana da duk abin da ya kamata a ce an san ka. In kudi ne kana da shi, in ilimi ne kana da shi, in Qur'ani ne kana da shi, in menene ne kana da shi, amma kai baka samu wannan ka fara so da ka zaka kokata dole sai ka samu wannan. A san kana da kudi ko a san kana da ilimi, wannan yana da cikin dalilan da in aka yi aiki ne sai ka samu wasu mutane sai ka ware su gefe shi kenan kai ma sai ka kuma taka kungiya. Mun bayyana wannan, wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawo abin da zai wani lokaci kuma in ya zama kawai in ka ware din za a samu wani dan abu a jiki ko ana girmama ka ko kuma kana samun kudi a dalilin wannan hubbu riyasatin wa hubbu dirhami wa ta'atin nisa'i aidan fa'alaini san shugabanci da san kudi sadaka in su suke samun kudi kai yanzu kai ma yanzu baraka abin da sadaka shi yasa abdullahi an shi usman da koto yake cewa fa manitta la kullahu bil qubuli fa la yatalabu zuhur duk mutumin da Allah ya bashi duk wata dama ta ya zama duniya ta san shi amma sai Allah ya jarrabe shi da yana rufe a gida duniya ba ta san shi ba yace in yana son zama lafiya fa la yatalabu zuhur kar ya nemi sai an san shi a duniya to Allah ya jarrabe shi da wannan kowa da inda Allah yake jarraba sa to wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawo jama'a wato kidan suwaru wani lokaci kuma suka ce karancin sani hukuncin shari'a idan mutum bai san hukuncin shari'a bai ce zai hukunci dole ne sai ya riga ba da fata wanda ba daidai ba su kuma jama'a da suke tare da shi duk suka ba su runguma wanda ya san gaskiyar in ya zo ya fara sai su ce ƙarya kake ko sai su sa ya yi gaba da shi ya ce masa shi ɗin shi ne ba a kan daidai ba to sai ya zama kawai shi ya ja wa jama'ar wato kenan a kan abin nan to duka irin wannan wato kenan suna bayyana sai kaga suna kawo rikici suna kawo yanzu kwanan nan a banan nan na ji wani malami yana sanarwa da ganin wata tun shi sarki musulmi bai sanar ba sarki musulmi bai sanar ba a Najeriya nan sarki musulmi guda ɗaya ne in ana son al'ummar musulmi ta zama abu guda ɗaya ummatan wahida sai a yi hakuri sarki musulmi ya faɗa to daidai lokacin da shi wannan malami yake sanarwa saboda mutanansa ya zama ya yi maintaining ɗinsu su ɗauke shi yanzu ba da su damu da maganar sarki musulmi raba kan musulmi yake haka ne kuma haka ba idan kuma yaso aka ga ya fara cin nasara to wani ma zai yi haka can wani ma zai yi haka to shikenan duk sababbin wato kenan rabuwar kan musulmi ta riga ta faru don haka hakuri ya kamata wato kenan mi akwai abubuwa da yawa da dalilai masu yawa wanda ke lokaci ba zai ba mu dama mu kawo su ba amma duka irin wa'annan in ka lura su duk san zuciya tana tafi tare da su su hasada duk suna kawo neman shugabanci yana kawowa an yi idi wani ya ce shi ba sai ya je yana sa idin ba da bulabu zuhur ba ba ka raba kan musulmi ba tunda yana ga akwai wanda za su bi shi da sauransu an yi kaza ni ma sai na yi kaza wani ya kafa kungiya ni ma sai na kafa ta wani ya samu daukaka a guri kaza ni ma sai na samu to duka irin wannan yanda ake yi maganin wannan shine duk na farko a nemi ilimi mai kyau na biyu a yi tunanin yaya sahabbai su ne foundation na addini na yaya suka yi na uku wato kenan a ji tsoron Allah na hudu ko me ya yi shi dan Allah idan Allah madaukakin sarki ya baka shuhura walillahi alhamdu wal minnatu in Allah madaukakin sarki bai baka ba walillahi alhamdu wal minnatu sai kai shukura wa Allah madaukakin sarki akwai manyan sahabbai da suka yi take suka rufa ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya a duniyar nan amma wasu da suka zo a bayan su sai suka zama sun samu shukura su ba su samu ba sun taba daga hankalin su akai ba su daga hankalin su akai ba bayan ruwan su ba su daga hankalin su kuma wannan ya rage musu daraja ya rage musu daraja ba babu ba dole ne kowa sai ya sanu ba ba dole ne kowa sai ya zama sarki ba ba dole ne kuma kowa sai ya zama malami ba ba dole ne kuma kowa sai ya sa bakinsa a cikin wato genan abin da bai kamata a ce ya saka ba don haka duk abin da mutum musulmi zai yi daga cikin abin da ya kamata ya yi nazari a kansa shine menene in na faɗa ba zan raba kan musulmi ba aka ce mutum duk abin da zai yi ya auna shi da abubuwa guda uku abu na farko maganar da zai faɗa din nan ko aikin da zai yi nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne in ya tabbata gaskiya ne to shikenan zai ta je ma'auni na biyu in kuma ba gaskiya ba ne sai a binne ta a gurin in ya je ma'auni na biyu sai ya tunani cewa dole ne sai na faɗi wannan abu ko dole ne sai na aikata wannan aikin idan ya tabbata dole ne sai ya je ma'auni na uku har yanzu bai faɗa ba sai ya je ma'auni na uku kuma shine wato kenan in wannan abin da zai faɗa ba dole bane saboda saudiya zaka fadi magana ta zama matsala saudiya zaka fadi gaskiyar da zata sa a yanka ka saudiya zaka fadi gaskiyar da zata sa a bindige ka ko ka fadi gaskiyar da zata raba aure tsakanin miji da mata
ko ka faɗi gaskiya da za ta zo ta kawo fitina tsakanin mutane saboda ka wannan gaskiya ba dole sai ka faɗe ta ba gaskiya ce amma aka ce hadisun nasu bima arafu atuhibbuna an yukazzibu Allah wa rasula ku faɗi mutane mutane ku faɗa musu gaskiya da za su iya fahimtar ta kar ku faɗa musu gaskiya ku ce ai ni na faɗi gaskiya ko wa dole su fahimce ta ba ka bari sai tayan din ta zo malaman balaga suka ce likulli makanin makal wal kulli makal makan to saboda haka mun maganar ba lokacin ta bane ba lalle ka fade ta ba idan kuma aikin ba lokacin sa bane ba lalle ka aikata shi ba in dai so kake yi musulunci ya cigaba sai kai hakuri har sai an samu munasaba wanda take wato kenan tafi dashewa to saboda haka idan maganar ka ta tsallaka wannan sai ciji na karshe na karshe shine cewa in na fada me za ta jawo ba kan musulmi to kame baki yafi za ta dawo hadin kan musulmi to sai a fade ta za ta jawo alheri sai a fade ta za ta hada zakatun miji da mata sai a fade ta za ta raba zakatun miji da mata kara fada da sai sauran su to wayannan matakai guda uku ya kamata ce mutun ya auna maganar sa da su tukunna kafin daga karshe a bashi da man wato kenan ya fade ta kaga wayannan mutanen annabi Isa saboda wayannan abubuwan da muka faɗa da kuma wasu makamantan su Allah madaukaki sarki ce faktala fal azabu min bainihim kungiyoyi a tsakanin su sai suka zama sun saba ga junan su wannan ya faɗa wancan ya faɗa in dai ka bude kofa to wani ma zai buɗa ta in ka bude nan wani ma zai buɗa can to kuma duk wanda suka bude a dalilin budewar ka to yanzu ka zama kai ne sole administrator na wannan abu ko sol ko sa na wannan abu saboda ka duk inda aka yi wani abu da ba daidai ba Allah sai ka samu commission akan sa Allah sauka don haka sai Allah ya ce fa wailal lil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim bane ya tabbata ga wanda suka kafirta abinda yasa aka ce bane ya tabbata ga wanda suka kafirta daga cikin saboda da yawa daga ciki da suka rarraba din abinda suka daura kansa kafirci ne sun bar asalin addinin da Isa alaihi salatu wasallam ya zo da shi don Isa bai ce shi dan Allah bane bai ce shi Allah bane amma da suka rarrabu yace duk abin da suka tafi kowace kusan tinya yanzu kusan duk Christians suke duniyar nan sun yadda da doctrine na Trinity kaka sun fice a cikin addinin musulunci wannan kuma the same thing is applicable amma addinin musulunci wanda suka yi nisa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauki karantarwar wani mutum daban kato ba shi ba kuma aka san nasa suka aje nasa a gefe tafiya suna tafiya suna tafiya wallahi ba san inda za su tsinci kansu a ciki ba sai tawaye gari sun yi nesa da gaskiya a daidai lokacin suna samanin wato kenan akan gaskiya take don haka sai Allah ya faɗi wannan a case din annabi Isa dan ya tsoratar da al'umar annabi tunda alqur'ani a al'umar annabi aka saukar ko to su yace fa wali ladin kafaru min mashhadi yawmin adid saboda wato kenan in an ce mashhadi ake nufi ba da akwai ranar da za a yi taro Allah madaukakin sarki idan mutane suka kauce wa gaskiya bayan sun fahimce ta maimakon ya azabtar da su a taron duniya idan taron duniya ne zai zama waɗanda suke gun su ne za su gani haka ne ko baka ba waɗanda suka bar duniya ba za su gani ba waɗanda za su zo daga ba za su gani ba wanda ba sa gurin ma ba za su gani ba amma akwai ranar da za a tada tun daga al-awwalina ila al-akhirina tun daga jama'ar farko har ya zuwa jama'ar ƙarshe duk sai an taru to in sun gama taruwa wannan shine ake kira mashhadi yawmin azim matattara ta rana wadda take mai girma ranan da kowa yana nan to agun ne za a yi musu azaba agun ne za a kira Isa dan Maryamu a ce masa kai ne kace musu kaza ce wallahi ba ni na faɗa ba kun ji da kudan ku eh ba shi ya faɗa ba eh to me yasa kuka yi sai a kunyata su ala ru'usul kalaiki saboda sun ajiye karantarwar annabi Isa sun dauki wata karantarwa daban Allah barkuki ta ce ba ni bukatun wannan don ba shi na sako a kai ba saboda ka sai a ce to ina ya zane hukuncin su sai a ce a kai su wuta a kai su wuta kuma gaban duk jama'a tun daga jama'ar farko har ya zuwa jama'an karshe an ce a tsamo su a kai su wuta da haka bane ya tabbata a gare su a gaban mashhad na babbar rana wailil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim mun bai ce wannan to ana tsorace ma al'umma musulmi tunda da su ne wannan qur'ani yake gargadi su ma su zama sun yi nesa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, sun dauki wani abu daban. Wannan mashhadi yawmin azim din yana nan, sannan kuma wannan kunyatawar ita ma tana nan. Akan kuwa ai dama an tauna aya ne dan me, an tauna tsakuwa ne dan me, don aya ta ji tsoro. Saboda da ake faɗa mana kisan annabi Isa, ba da mutanen annabi Isa ake ba, da mu ake, tunda ai a cikin alqur'anin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne ake karanta wannan abin. Don haka wani ake mana wato kenan gargadi. To mu je mana
asmi bihim wa abshir yawma yatunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
Alhamdulillah, sadaqallahu al-azim wa ballagha rasulul karim wa nahana ala dhalika min ash-shahidin. An ce mana lokaci yayi, zamu dakata ana insha Allah. Allah rama sai gobe ka sake garna. To Allah ya la da to eh shugaba a cikin al'umma, ana ba shi haƙƙin al'umma yana cinyewa, baya musu adalci. Eh, sai suka nemi za su canja shi da wani. A jama'a, mu saurari tambayan. Shugaba ne a cikin al'umma yake tauye haƙƙin mutane, sai mutane suka nemi za su canja shi, su kawo wani, sun yi laifi. To wannan magana ce wadda take a dunkule, dole tana buƙatar sai an santa, an san yanayin, an san halin, an san irin shugaban, an san irin zalincin da sansu, kafin ya zama hukunci kai tsaye. In kuma ba haka ba, sai dai a yi hukunci shi ma a dunkule. Mun fahimci wata? Yawwa, hukunci a dunkule shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, innahu satakuna alaikum atharatan ba'di, bayana za a yi shugabanci wanda za a yi wariya a cikin ku, a ba wani a hana wani, a ba wani a hana wannan. Sai yake cewa, suka ce ya Rasulullahi, to wa'innan shugabanni za mu yake su? Sai ce a'a. Ya ce la ma aqamu fikum salata, in dai suna tsaye da sallah a cikin ku, to kar ku yi. Sannan wani lokaci kuma sai da aka tambaye kan wannan, sai ya ce tu'adduna al-huquqa allazi alaykum wa tas'aluna Allah allazi lakum, haƙƙin da yake kan ku kudin ku dauka ku bayar, haƙƙin ku kuma da suka toye muku ku roki Allah madaukakin sarki ya ba ku. Saboda sau mafi yawa tawaye ya fi haifar da fitina akan hakuri. Wallahu ta'ala ala. Yau wato malam tambayar ka dunkule kai, ansar ma ta zo dunkule.
Da iya buɗa ta
to sun ya buɗa din, sai ya kawo mana shugaban da abin da yake faruwa. Sannan ko sai mu ga abin da ya dace ko? Eh, wato shi.
To Allah sai ka lafiya.
To alaikum, alhamdulillah.
Wa alaikum assalam, malam da fata malam insha Allah lafiya.
Na.
Malam da tambaya na ita ce, mata ne da miji suka yi fada.
Tambaya ta.
Tambaya ta ita ce. Mhm. Mata ne da miji suka yi fada.
To Allah sai ya.
Sai miji ne suke ta.
A.
Kuma dama akwai sinadiyya tsakaninsu.
To.
Ya kuma su kuku
ke
nan. Don haka mijin su ya rubo jina ya sanar da ni cewa ya su kuma tasa su kuku da gama masa shida.
To.
To na gama masa shida. Kuma da kuma har yanzu suna tare. Ma da ka jini ya kuka.
Sai ka koma gurinsa kai ka je kai masa wa'azi. Ka ce masa ya rabu da ita ya kuma tuba wa Allah. To ba ya ta sa ta karanta fiqhun shari'ar musulunci kuwa? Abin da ke a kan kashi ne, tunda ya tabbatar da cewa ya sake ta sake uku babu aure tsakaninsu, ya ji tsoron Allah ya rabu da ita kafin hukuma ta zo ta danke shi, ya kuma tuba wa Allah. Idan hukuma ta zo ta kyale shi, ya maza maza ya zo ta rabuwa da ita kuma ya tuba wa Allah. Nace ya rabu da ita, ya ji tsoron Allah ya tuba wa Allah kafin hukuma ta ji labari. In hukuma ta ji labari za ta zo ta danke shi, in ta danke shi kuma za ta yi masa hukunci.
To Allah ya ci ba. Ana wani ne magana cewa ya